daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma ka iya kama mutu kai tsaye ta tashar VOA Africa dake da mita 102.5 sai kuma gidajen radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niyyar murya arewa kuna kuma iya kama mutu hanyar sadarwa a kodi yaushe akan voahausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum nine Sarfil Hashim Gumel tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a shirin mu na hantsi Cikin shirin za ku ji cewa shugaban kwamitin rage raɗaɗin talauci a majalisar dattawa Senator Ali Wakili ya ce a hukumance har yanzu gwamnatin Najeriya bata sanar da majalisa batun kudaden da EFCC ke bankadowa ba sai kuma kasar jamhuriyar Niger inda majalisar da'irar garin birnin Kwani ta fara zaman taronta na farko a wannan shekara bayan mun kawo muku rahotannin da muke dauke da su zamu kawo muku shirin kallabi tsakanin rawuna wanda Maryam Dauda za ta gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a Wasu ƴan rajin yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya sun ce mataki da shugaban ƙasa ya dauka na dakatar da wasu manyan jami'ansa guda biyu ya kamata a dada ƙara daukan matakai a shekarun jiya Laraba ne shugaba Muhammadu Buhari ya dakatar da shugaban hukumar tattara bayanan sirri ta ƙasar wato Chief Ayo Oke wanda aka alakanta shi da makudan kudaden nan da suka kai sama da dala miliyan 40 da hukumar EFCC ta kama a wani gida a birnin Lagos da kuma sakataren gwamnati David Bashir Mbabacher Lawal wanda ake zargin shi da karɓar rashawa a wata kungila Abdul Karim Dayibu wato shine shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Movement for Justice kuma ya ce matakin da na dakatarwa da shugaban kasa yayi akan wasu manyan jami'ansa ya zo a makare da yake ci gaba da hira da sashen Hausa na muryar Amurka a jiya Alhamis Abdul Karim ya ce wannan wani mataki ne da ya kamata a ce tun a da an dauki wannan matakin ya ce ya kamata shugaba Buhari ya dauki mataki akan duk wanda aka same shi da karban rashawa ba sai an jira lokaci mai tsawo ba
a jiya Alhamis da kadiyar Amurka ma majalisar dinkin duniya ta juya kan Iran da ƴan kanzaginta Hezbollah tana cewar Amurka za ta dau matakin daƙil abin da ta kira masifu da ke ƙara ta'azzara a wani zaman kwamitin sulhu a majalisar dinkin duniya na duk wata akan batutuwan da suka shafi gabas ta tsakiya musamman ma batun Isra'ila da Falastinawa Nikki Haley ta ce kwamitin ya faɗi da tattaunawar ta yadda za ta hada da sauran abubuwan da ke yin barazana ga yankin ta ce ya kamata mu fara da manyan masu laifi Iran da mukarrabanta mayakan Hezbollah wato kungiyar ƴan bindigar Shi'a da ke Lebanon da Amurka ta ayyana su a matsayin kungiyar ta'addanci ta ce waɗannan kawayen biyu suna haddasa rashin zaman lafiya a yankin ta hanyar shirya ta'addanci da ayyukan soji waɗannan kawaye suna taimakawa Bashar al-Assad a kisan dabban fararen hula da yake yi wanda ya jefa miliyoyin ƴan gudun hijira cikin mawuyacin hali inji Jakadiya Haley a lokacin da take nuni da rawar da Iran da Hezbollah ke takawa a yakin ƙasar Syria
waɗannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC a wata sabuwa kuma kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi Allah ware da ƙaƙƙausar murya game da gwaje-gwajen makamai mai linzami kiran ballistic da Koriya ta Arewa ta gudanar kwamitin na ɗora laifi akan Koriya ta Arewa na yunkurin tada ta rizoma da rikici a yankin da kewaye a ranar Asabar da ta gabata Koriya ta Arewa ta yi wani gwajin makami mai linzami da bai nasara ba a tungar sojin ruwanta da ke sifo a gabashin gabar tekun ƙasar wato jerin gwaje-gwajen makamai na baya ya sabawa sharidodin takunkumi da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba wata a wata sanarwa ta bai daya wakilai a majalisar a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sun bayyana matukar damuwarsu game da halayyar Koriya ta Arewa na tada rikici da takala tare da bayyana rashin da'a ga tanajin takunkumi da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba mata Mambobin kwamitin sulhun sun amince baki daya. Kwamitin ya ci gaba da lura da irin hali da ake ciki tare da daukar muhimman matakai har ga da takunkumi wato bisa kokari da kwamitin ta yi kwamitin yayi wato tun farko a cewar sanarwar.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa kansa da kansa game da ayyukan da ya gudanar a cikin watanni uku da hawa mulkin Amurka. Sai dai abinciki ya nuna galibin Amurkawa da suka kare ƙuri'a suna ganin sabanin hakan. Da yake bayyana alfaharinsa a cikin wannan mako, Trump ya ce babu wata gwamnati da ta samu nasarori tsakanin kwanaki 90 kamar yadda shi ya samu a wurin inganta harkokin soji da iyakokin ƙasar da cinikayya da jami'an tsaro. Yace muna kaunar jami'an tsaron mu da kuma rawa da gwamnatin sa take takawa wurin kyautata harkokin gwamnati. Da yake ba kansa, Trump ya ambato harin makami mai linzami da Amurka ta kai a Syria a makonni biyu da suka wuce a matsayin martani na makamai masu guba da gwamnatin kasar ta yi amfani da su akan fararen hula a matsayin wani babban nasara. A ra'ayoyin Amurkawa da aka tattara, kashi 52 cikin 100 ba su da ra'ayi kan yadda yake gudanar da gwamnatinsa. Sirran jaye kashi 42 cikin 100 na masu ra'ayinsa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban kwamitin rage raɗaɗin talauci a Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Ali Wakili, ya ce a hukumance har yanzu gwamnatin Najeriya ba ta sanar da majalisa batun kuɗaɗen da EFCC ke bankaɗowa ba. Ya faɗi haka ne a lokacin da yake zantawa da wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad.
Wannan abin da ake nuna a kafan labaru ne ake nuna. Babu wani daga bangaren tsarin mulki ko da su wannan hukumomi ne suka aika mana a rubuce cewa ga abin da ya faru. Mun ka tuna lokacin da ake tantance shi muƙaddishin shugaban wannan hukuma ne EFCC. Ai ɗaya daga cikin mu ya tambaye shi cewa nawa ne aka tattaro ko aka samu ko aka karba daga wurin wanda suke ganin an yi almundana. A wannan lokacin ya kada baki ya faɗa wa duniya cewa ba ya da tabbas jimlan abin. So da haka kana so ne mu zo mu ma mu bi masu zuwa suna yada abin da ba je da ba mu yada ba da takun kenan.
To amma yanzu idan aka ga muku da yawan abin da aka samu kenan za ku ba da dama a dau wani mataki na yanda za a amfani da kuɗin ko kuma
mu ga kawai nan ga wannan lokacin da suka kawo ai kamar yadda na ga muku muna magana ne kan tsarin kundin mulkin kasar nan. Akwai ai hanyar da za mu iya mu ci ga yadda za a yi shi. Amma yanzu sai mu yi hakuri tukun kada mu yi rigama da masallaci kada kuma mu yi katsa London wanda a gani cewa kamar muna so mu ci gaba da tattalin gwamnati ne kamar da ake rage rage.
Amma sanata ne sa kake ganin yan Najeriya suke kallon ku da cewa ba kwa son ba da haɗin kai wa shugaban ƙasa.
Ai ni da kai duka yanzu muna da kowane ɗan Najeriya nan da tsoron doka kuma ba wanda yake a tuhume shi. Shi yasa ka ga cewa duk da zagin mu da ake ai Bukola Saraki na matsayinsa na uku a ƙasar nan yana zuwa kotu saboda haka kaga cewa babu wanda ya fi ƙarfin doka kenan. Mutum na farko a Najeriya nan da yake kallon sa da kima shi ne shugaba Muhammadu Buhari ne saboda kullum bayya so a kaucewa tsarin mulki. Mu duk masu ƙaunansa da masu son sa mu ma sai mu bi halinsa ba inda ya taɓa maka mita ya ce cewa ai an yi karan tsaye da sauransu haka. Mutane ne kurin wanda wani sa'i yanzu ka tambaye wani ta taɓa karanta tsarin kundin mulkin nan ta ce ba taɓa gani ba kuma ba wajen shi jami'a shi amma saboda ra'ayi ne kurin wanda kuma wani sa'i ka san in ka riga ka ja tunga akan ra'ayinka ba wanda zai canja ka ko kana ganin fari ne yake ce baki ne.
Sanata Ali Wakili kenan a zantawarsa da Abdul Wahab Muhammad. Kafin mu je ga shirin mu na gaba, sai a ci gaba da shakatawa da wannan waƙar.
Kabilanci
Madalla yanzu kuma sai kasar jamhuriyar Niger inda majalisar da'irar garin birnin Kwani ta fara zaman ta na farko a wannan shekarar. Wakilin mu Haruna Mamman Bako ya hada mana wannan rahoto.
Majalisar da'irar birnin Kwani ta soma zaman taron ta na farko na wannan shekarar 2017 inda masu rinjaye da masu adawa a cikin majalisar ta da'ira cewa da konseye-konseye suka hallara haka zalika wakilin gwamnati bugu da ƙari wakilin shugaban ƙasa cewa da shugaban gundumar birnin Kwani da wakilan sarakunan gargajiya da 'yan majalisun dokoki na ƙasa da sunan mazabar birnin Kwani duk sun halarci wannan soma zaman taro wanda zai dauki kwanaki 4 kuma a lokacin da yake jawabi wa mahalarta shugaban gundumar birnin Kwani cewa da mun kai lasarka ya yi kira ga kowane dan Niger da ya kawo tasa gudunmuwa domin samun tsaro da wamanne da zaman lafiya mai daurewa a cikin kasar.
Ina gani kowane lokaci mu hadu ina gaya muku iske ku ne tare da jama'a ya kamata kowane lokaci a ba mutane horo saboda kun san Niger suna cikin kasashe wanda kore da gaske mun cewa da terrorist ko ina wajen Mali suna cewa da mu wajen Nigeria haka wajen Algeria haka to in kun gani cikin garuruwa wanda ba sani ba ban san ina da ya hita ba ya kamata zo a gaya meri a gaya prefect ko a gaya security su dauki mataki tun da nesa wannan kuma hukunci sai ne ya kamata su kuyi wannan aiki.
A nasa bangare Dr. Asuman Sumaila magajin garin da'irar birnin Kwani bugu da ƙari shugaban majalisar da'ira yayi bayani a cikin jawabinsa na bude taro akan makasudin shirya wannan taron.
Kiran da muka aika shine kamar yadda doka ta tanada lokacin da duk shekara ta shude ya zama wajibi gare mu na a kire konsai ayi ESC wanda ake cewa bilan na exercise na shekara da ta shude konsai kin yau zaman da zamu yi shine mu nuna mu tane irin bilan kin 2006 nan contribute contre de fin d'exercice de contre administratif wanda za a presenter saboda mutane konseyin ne da duka al'umma na Kwani san cewa shekara da ta shude da'ira abinda kudaden da suka shigo meri kuma ga hanyoyin da kudaden nan suka fita shine a muhimmin objective wanda muka sa cikin wanga kira da muka yi na biyu sai muka ce akwai communication biska wadansu ayyuka da kamata a ce al'umma ta sani lokaci a dalilin muka aika wannan kira.
Shi dai wannan taron na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar rashin biyan kudaden lanho ko haraji da doka ta azama kowane dan kasa wajibi ga al'ummomin wannan da'ira, kuma kamar yadda ake fuskanta haka a da'irori da dama na wannan kasar, abinda ke gurgunta ayyukan ci gaban gari wa al'ummomin da'irorin jamhuriyar Nijar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu haka agogonmu na cewa karfe 3:16 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata shirin kallabi ya kawo muku Mrs. Hawa Evelyn Shekarau, tsohuwar shugabar kungiyar mata lauyoyi da ake kira FIDA, kuma mai jagoranta kungiyar IPAS a Najeriya, inda ta bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta. Ga ci gaban hirarsu da Madina Dauda.
To a hakan kuma kika samu ci gaba har kika zama shugaban kungiyar mata lauyoyi a Najeriya, ko
haka kai lokacin da na kafa chambers ina? To kinga da na kafa chambers na zama nice ogan chambers ina. Sai na duba wannan kungiya namu na mata lauyoyi, daman tun muna university, wata malamar mu Professor Jummai Audi ta kira mu mata da muke cikin ajin mu, ta kira mu ta ce mana, idan kuka kun gama karatun ku kun zama lauyoyi, akwai wata kungiya da nake son gaya muku akai. Kungiya mata lauyoyi, ku yi kokari ku zama members na wannan kungiya, don kungiya ne da membobin su suna tallafa wa mata da yara a fannin kwato musu yancin su. So ban samu zarafi na yi kwazo a wannan kungiyan ba, sanda na samu zaman kaina sai na kara aniya na kara kwazo a aikin kungiyan nan. Kuma sai na ga cewa yawancin ayyukan da nake yi ba wanda yake faranta min zuciya kaman aikin da nake yi na FIDA. Saboda me? Sai kaga mata su zo da kukan su, mace za ta zo da damuwa tana maka magana tana kuka ga abin da aka yi mata. Daga mun karbi wannan kukan, mun dauki mataki mu ga cewa mun magance abin da ke damu matan nan. A kwana tashi sai kaga an samu biyan bukata, mun kwato mata yancinta, kaga mace ta zama tana murna. Ni sai na ga yana faranta min zuciya, yana bani karfin gwiwa a cikin duk abin da nake yi. Wani aiki ma da zan yi da za a biya ni kuɗi bai bani sha'awa kaman wannan matan da ba su da komai da za su zo mu kwato musu yanci. 2002, wato shekara ɗaya bayan rasuwan mijina, sai aka zabe ni na zama shugaba na wannan kungiyan a Abuja. Dan kungiya ne wanda take da reshi a kowane kowace jiha na Najeriya. To a 2006 ina gamawa sai aka yi zabe na kasa gabaki daya na kungiyar. Sai aka zabe ni zama mataimakiyar shugaba na kasa gabaɗaya. Ita da take shugaban ta yi shugabanci shekaru 6. Aka yi zaben, sai zabe ya fada kaina, sai na zama shugaban na kasa gabaki daya. Ubangiji Allah kuma ya taimaka min a cikin shekaru 3 da nake da shi, na yi iyakacin kokari na tafiyar da kungiyar a yanda na ga ya dace.
To me da me kuke yi a wannan kungiya ne?
Kamar yadda na faɗa da farko, kungiyar nan mai suna FIDA kungiya ce na mata lauyoyi, kuma kungiya ce da mun dauki nauyin tallafawa mata mata da yara musamman waɗanda ana musguna musu, waɗanda ana cin zarafin su ko cin zalun su, muna taimaka mu kwato musu yacin su, kuma muna musu wannan aikin ba tare da mun karbi kwabo daga hannun su ba. Muna yi abinda Bature ke cewa free of charge. Muna kuma duban yanda yanayin kasa take, in kina duba yanda labarai a television ko a radio zaki ji an ce IP da yau sun kai gaisuwa a maybe asibiti, ko kuma sun kai gaisuwa a gidan yari, ko sun kai gaisuwa a gidan marayu. Mukan je wurin mu kai musu gudunmawa, kai musu abinci, kudi. Wato dalilin da ya sa ma wannan kungiyar aka kafa ta, mun ga cewa mata na ne suke loyoyi yau kasar Najeriya, ba mu da yawa. Tunda Allah ya kaddamar da mu kalilan mata, yau mun zama loyoyi, to mun ga cewa ya dace mu yi amfani da wannan baiwan da Allah ya bamu mu tallafa wa mata da suke yan uwa kamar mu.
Masu sauraro, anan zamu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da ci gaban wannan hirar. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman Mrs. Hawa Evelyn Shekarau da Madina Dauda da Mama Julie Gresham da ta taya ni hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla a gaida Maryam Dauda. Yanzu kuma lokaci ne da Nazir Hausawa zai kawo mana sharhin jaridin Amurka.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labarin shahararren dan wasan ƙwallon ƙafar Amurka, Aaron Hernandez, wanda aka yi wa ɗaurin rai da rai a gidan yari sakamakon samunsa da aka yi da laifin kisan kai a shekarar 2015. Ya rataye kansa har lahira a gidan yarin a ranar Laraba. Ma'aikatar kula da gidajen yari ta Massachusetts ta bada bayanin cewa ma'aikatan gidan yarin ne suka gagawarsa a gidan yarin da yake a tsare, mai suna Suza Branowski. Da misalin karfe 3 na safiya, jami'an cetar rai sun yi kokarin farfado da shi yayin da aka tafi da shi asibiti, inda aka sanar da mutuwarsa da misalin karfe 4:07 na safiya, a cewar ma'aikatar kula da gidajen yarin. Sai kuma jaridar Washington Times, jaridar ta rawaito labarin fitaccen dan jaridar nan mai gabatar da shiri a gidan talabijin na Fox News, wato Bill O'Reilly. Ya bar gidan talabijin din da shirin mai farin jinin da babu wani shiri da ya fi shi farin jini a lokacin da ake nuna shi tsawon shekaru 18. Kamfanin na Fox ya bada sanarwar kamar haka. Bayan dogon tunani da binciken zargin da ake, kamfanin da Bill O'Reilly sun cimma yarjejeniyar Bill O'Reilly ba zai dawo kafar yada labarai ta Fox News ba. Kafar yada labaran ta yanke hukuncin yin hannun riga da Mr. O'Reilly ne sakamakon rahotanni da jaridar New York Times da kuma wasu kafafen yada labaran da ke cewa wasu mata da yawa sun ce O'Reilly ya taɓa nuna kwarkwasarsa mai alaka da sallalata gare su a 'yan shekarun nan. Mai gabatar da shirin ɗan shekaru 67 ya tafi hutu babu shiri a ƙasar Italiya satin da ya gabata, kuma har yanzu bai ce komai ba dangane da wannan zargi da ake masa. Sai kuma jaridar Washington Post, jaridar ta rawaito labarin mutumin da ake zargi da harba wani tsoho ɗan shekara 74 har lahira ba gaira babu dalili, tare da nunawa kai tsaye a bidiyo ta hanyar Facebook Live. Ya kashe kansa a yayin da 'yan sanda suke gab da kama shi a ranar 30 da ta wuce. Steve W. Stephens, mutumin da ake nema a fadin Amurka ruwa a Jallo bayan kashe wani tsoho da ya yi a Cleveland, ya ingiza wutar muhawara akan yanar gizo da kuma tashin hankali. An gano shi da safe ranar 30 a shagon sayar da abinci na McDonald's da ke yankin Erie County. Manajan wajen sayar da abincin ya faɗa wa jaridar New York Times cewa ma'aikatan wurin ne da ke aiki suka gane Stephen nan take, suka kira 'yan sanda yayin da suka yi kokarin jirkinta soyayyen dankalin turawa da ya saya. Jami'an 'yan sanda na jihar Pennsylvania sun ce sun bi shi daga McDonald din kusan tsawon mil 2 kafin ya buga motarsa. Yayin da yake bayani a wajen taron manema labarai, ɗan sanda mai suna Marge William Taffer Jr. ya ce motar ta yi kwabo sannan ta tsaya, nan take ya fito da bindiga ya harba kanshi a cikin mota. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kenan, sai kuma sati mai zuwa in Allah ya yarda. Nazar Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya.
A gaida Nazar, ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyin da kuke aje mana.
mai magana Hamidu Kalal Labuwa daga nan Kalal Labuwa komin gudumar ya jar jifa Jamhuriyar Niger. To gwamnatin Najeriya da gwamnatin Niger ku tashi ku yaki cutar sankarau. Gaskiya cutar sankarau mai kashin jama'a cuta ce mai illa kuma mai saurin kashin jama'a, kuma da karshe Allah ya kiyaye. Amin summa amin. Nagode.
Mai magana Musa Shehu Yunusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina jajanta a daukacin al'ummar Najeriya a bisa rasuwan Alhaji Adamu Cancani. Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama, Allah ya gafarta masa kurakuransa. A gaskiya al'ummar Najeriya mun yi babban rai da Alhaji Adamu Cancani. Allah Ubangiji ya gafarta masa, wannan babban rai ne a Najeriya gaba ɗayanmu. Allah ya ƙara mana hakurin juriya da baki ɗaya. Na gode gidan rediyo.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murai Amurka. Kuna tare da Yusuf Bazuka Mele da Gwalalo a jihar Bauchi. Na kira ga shugaban ƙasa Najeriya Muhammadu Buhari. Wannan bincike da ake wa sakataren gwamnatin Najeriya David Lawal Babacir ya yi daidai. Ya kamata a bincike shi a san me matsayinsa saboda karkatar da kaya da yi na 'yan gudun hijira na arewa maso gabashin Najeriya. Abu ne wanda bai dace ba, inda mutanen nan Allah ne ya tsora musu wannan laruri. Bai kamata a matsayinsa na cikin hukuma wanda ya kamata a ce ya taimaka musu zama kuma ya karkatar da kayayyakin da aka ba su ba. Saboda haka dakatar da shi wanda shugaban ƙasa Buhari ya yi, ya yi keke.
To Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na kusa da ƙarshe, wato labarai a takeice. Bawa gare ka.
Wasu 'yan rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya sun ce mataki da shugaban ƙasar ya ɗauka na dakatar da wasu manyan jami'ansa guda biyu ya kamata wato a ƙara ɗaukan wasu ƙarin matakan. A shekaran jiya Laraba ne shugaba Muhammadu Buhari ya dakatar da shugaban hukumar tattara bayanan sirri na ƙasar Chief Ayo Oke, wanda aka alakanta shi da makudan kuɗaɗen da suka kai sama da dala miliyan 40 da hukumar EFCC ta kama a wani gida a birnin Lagos, da kuma sakataren gwamnati wato David Babacir Lawal, wanda ake zargin sa da karɓar rashawa a wata ƙwangila. Abdul Karim Dayabu shine shugaban wata kungiya mai zaman kanta ta Movement for Justice, kuma ya ce matakin dakatar da manyan jami'an ya zo a makare. A jiya Alhamis, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta juya akan Iran da 'yan ƙazaginta Hezbollah, tana cewa Amurka za ta ɗau mataki na daƙile abinda ta kira waɗannan masifu da ke daɗa ta'azzara. A wani zaman kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na kowane wata a kan batutuwa da suka shafi gabas ta tsakiya, musamman ma batun Isra'ila da Falasɗinawa, Nikki Haley ta ce kwamitin ya faɗaɗa tattaunawa ta yadda zai haɗa da sauran abubuwa da ke yin barazana ga yankin. A wata sabuwa kuma, kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniyar ya yi Allah wadai da kakkausar murya game da gwajin makami mai linzami ƙir ballistic da Koriya ta Arewa ta gudanar. Kwamitin na ɗora laifi akan Koriya ta Arewa na yunkurin tada tarzoma da rikici a yankin da kewaye.
To a gaishe ka masu sauraron mu, anan muke ga ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiyar da ya ce na gabatarwa, sai CD wanda ya haɗa da bada umarni da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu.